الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ana godiya ga Allah subhanahu wata'ala cikin ikon sa rayuwar mu ta iso wannan rana ta Juma'a daren Asabar yau 26 ko 27 da watan Shawwal shekara 1446 bayan jiran zuwan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun saki haduwa a wannan majalisi da albarka ci gaba da jin fassara na ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma gurgudun abin da ya sawwaka inda muke karatu cikin wannan littafi na Ruddul Azhan ila ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad bin Rahimahullah wanda Dr. Abubakar Albani ya masa ta'aliki ya roƙi Allah ta'ala ya saka musu alkhairi muna cikin suratul an'am za mu tashi aya ta 130 ne ala bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ma'sharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun min يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون
in ba mu manta ba ayoyin da suka gabata Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana dangane da shelar da za a yi ma taron aljanu da taron mutane a ranar alkiyama da kuma tuhuman jama'ar aljanu dangane da ɓadda mutane da suka yi kuma har ma dukansu za su ambace ƙawancen da ya kasance tsakaninsu a nan duniya bisa saƙon Allah subhanahu wa ta'ala gashi kuma yanzu ƙiyama ta tsayu ruwa ya ƙare wa ɗankada mun yi bayani dangane da alaƙa yadda alaƙa take kasancewa tsakanin mutane da aljanu da kuma wato irin yadda aljanu suke yin abubuwa na manipulations muka bayanin cewa ba su da wani iko nasu ba su da wani ilimi na galibi ko kaɗan innama abu ne da za a yi wa mutum kawalwalniya idan har bai san yaya abin yake gudana ba Allah ka shirya da mu to tunda yanzu an fuskanci su taron aljanu tabbat da mutane da suka yi hakanan mutane da suka yadda dan neman duniya suka saki bautar ubangijinsu suka rike bautar aljanu aka sake dora batu a kansu Allah ya ce ya ma'asharal jinni wal insi ya ku taron aljanu da mutane alam ya'tikum rusulun minkum shin manzanni kam daga cikinku ba su zo muku bane ai min majmu'ikum daga taron ku baki daya. Ai ba abukum sadiqu bil insi, sashen ku wato wadanda suke gaskantawa game da abinda aka kawo musu, wato wasu daga cikin mutane kenan, aw rasulul jinni ko kuma ana nufi manzanni daga cikin aljanna. Imma dai manzanni daga cikin mutane ko manzanni daga cikin aljanna. Anzarahum alladhina yasma'una kalama rasuli, masu gargadin su kenan waɗanda suke jin maganar manzanni. Fayuballiguna qaumahum, sai su isar zuwa ga mutanansu. Wasu daga cikin malamai suna kafa dalili da wannan aya cewa akwai manzanni a cikin aljanu kamar yadda ake da su daga cikin mutane, amma wannan maganar mai rauni ne. Malam ya mai ta'aliki ya kawo ya nakalto abin da Ibn Kathir rahimahullahu ya ambata cikin tafsirinsa. Misali, Ibn Kathir yana tabbatar da cewa babu manzanni a cikin aljanu, anna rusula min al-insi faqat, kama nassa ala zalika ghayru wahidin min al-a'immati min as-salaf wal khalaf. Haka malamai suka fada, sun kafa dalilai kuma. Haka Ibn Jarir ani Dhahak Ibn Mazahim annahu za'ama anna fil jinni rusula. Ibn Jarir al-Tabari ya hakaito daga Ad-Dhahak daga cikin magabata, shi yana raya, ma'ana yana da fahimta cewa a cikin aljanu ba akwai manzanni. Kaga shi kansa Ibn Jarir din da ya hakaito, ko kuma Ibn Kathir din da ya hakaito, shi ma anan ba su aminta da abin da shi Dhahak ya taushe, sa suka kawo lafazin az-za'am, za'ama. Wahtajja bi hadhihi al-ayati al-karima, shi Dhahak ya kafa dalili da wannan aya da aka ce ya ma'asharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum, shin wasu manzanni ya ku taron aljanu da mutane, shin wasu manzanni kan ba su zo muku bane daga cikin ku? Sai ce kenan aya ta nuna akwai manzanni a cikin aljanu kamar yadda ake da su a cikin mutane. Wa fil istidlal biha ala zalika nazar, amma Ibn Kathir yace a kafa dalili da wannan aya akan wannan batu akwai abun dubawa. La'anha muhtamila, domin ita wannan aya za ta iya ɗaukan ma'anoni ba ƙarara ne ta fito. Ya ce wa laysat bi sariha, bayanin nata ba ƙarara ya nuna cewa akwai manzanni a cikin aljanu ba. Rusul ɗin zai iya ɗaukan wata ma'ana jibin Kathir, don haka ba zai zama dalili ba. Wa qala, yace ad-dalilu ala anna ar-rusula innama hum min al-insi, dalilin da ke nuna cewa manzanni a cikin mutane kawai aka same su, qauluhu ta'ala, fadin Allah, inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi, mun yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga Nuhu da annabawan da suka zo a bayansa, har inda Allah ya ce rusulan mubashirin wa mundirin, wasu manzanni ne masu yin albashir kuma masu yin gargaɗe Allah ya aika, la'alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, domin kada mutane su ce suna da abun faɗa a wajen Allah bayan kuma ya riga ya aiko manzanni. Wa qauluhu ta'ala an Ibrahim, da faɗin da Allah maɗaukaki ya yi dangane da annabi Ibrahim alayhi salam, wa ja'alna min zurriyatihi an-nubuwwata wal kitab, Allah ya ce a cikin zuriyar annabi Ibrahim sai muka sanya annabta kuma muka ma aiko musu da littattafa. فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته كنوانا آية قررة تتكين عنكبوت تاكي بانتد النبتة da saukar da littattafa a cikin zuriyar Annabi Ibrahim ne kawai bayan da Annabi Ibrahim ya wuce. Annabi Ibrahim kuma mutum ne, ba zai haifi aljani ba. Walam yaqul ahadun minan nasi inna an-nubuwata kanat fil jinn qabla Ibrahim al-Khalil. Kuma ba a samu wanda daga cikin malamai da ya ambaci cewa an taba samun annabta cikin aljannu kafin zuwan Ibrahim ba. Da aya kuma ta nuna bayan Annabi Ibrahim ba a samu wani annabi wafati a cikin zuriyar Ibrahim din, wanda dukkan su mutane ne. Thumma qata'at an bi ba'athatihi ballantana, a ce manzancin ya katse lokacin da aka aiko Annabi Ibrahim, wanda ya taba cewa kafin zuwan aljannu. Kala kuma Allah an ba da ansa ne dangane da abin da suke cewa aba'athallahu basharan rasula, yanzu za a aiko, Allah ya aiko manzo wanda yake kuma mutum. To sai Allah ya ce, ai a gabanin ka ba mu taba aikowa ba face mutane. Kaga wannan yana cikin aqta'u dalil na nuna cewa cikin wato mutane kawai aka aiko banda aljanna. وقال كما الله تعالى يجي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وكأقول أن ندوك آيوين دسك ينون هكا ما ليجي ومعلوم أن الجنة تبع للإنس في هذا البعض. سننين يجي والجنو بين باين متاني سكي أجكو أن اللمر ونشين أبن دي هكا يتودك مغانا دا ابن كثير رحمه الله يأنبت أجكين تفسير سا domin tabbatar da cewa manzanci an aiko shi ne kawai a cikin mutane. To nan da aka ce ya ma'asharal jinni wal insi, ya ku taron aljanu da mutane, alam ya'tikum rusulun minkum, shin manzanni ba su zo muku daga cikinku ba? Kaga kenan daga cikin mutane, sannan daga cikin wa? Daga cikin aljanu. To dama an ce ita ayar muhtamila ne, shi yasa Abdullahi ibn Abbasin Allah ya ƙara masa yarda, kamar yadda Imam al-Qurtubi ya hakaito cikin tafsirinsa daga gare shi, Abdullahi dan Abbasin ya ce rusulul jinni humul ladhina ballagu qaumahum ma sami'uhu min al-wahyi. Ai manzanni na aljanu da ake nufi a nan su ne waɗanda in sun ji wahayi an aiko wa annabawa suna wa'azi a mutane. To idan suka ji sai su je su gaya wa jama'arsu, musamman annabin ƙarshen zamani wanda shi ne aka aiko shi ga taron aljanu da taron mutane baki ɗaya da dukkan talikan duniya. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dangane da su, idan sun ji Allah ya ce wallau ila qaumihim munziri inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, kaga sai su koma zuwa ga mutanen suna gargadi suna cewa wannan littafi fa muka ji da aka saukar tun wucewar Annabi Musa mai kaza mai kaza mai kaza. To kaga su ma sai suka zama to rusul kenan, sun ji sako Annabi sallallahu alaihi wasallam karantawa, kuma sai su je su karantar da jama'a. Aljannun da suka fara isar da iblagi na wannan sako su ne jinnun nasibin, wasu aljanu, wasu malamai sun ce suna zaune ne a tsaunuka na kasan Yaman, wasu kuma sun faɗi wani makanin daban, su ne waɗanda suka fara jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karatun Alkur'ani. to don haka Allah ta'ala sai yake ambata musu ya ku taran aljanu da mutane shin manzanni masu isar da sako kam manzo a matsayin manzo daga cikin mutane manzanni a matsayin waɗanda suka dauki darasi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka isar ma jama'ar su a cikin aljanu shin kam masu wato manzanni ba su je muku daga cikin ku ba ya qussuna alaikum ayati waɗanda suke karanta muku ayoyi na inji Allah wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kuma suke muku ma gargadi dangane da wannan wunin naku qalu aljanu da mutane baki ɗaya sai su ce shahidina ala anfusina lalle ya Allah mun shaida makawunan mu an kada balagana wa wasala ilaina an isar mana sakonka kuma ya sadu da mu wato ma dhukira min irsalir rusul abin da aka ambata din na aiko da mansanni wa indaruhum iyana da kuma gargadin da suka mana qala ta'ala to sai Allah ya ce musu wa garwat umul hayatud dunya kenan rayuwar duniya ne ta rude su alhali an gaya musu sai suka kiji falam yu'minu basi imani ba wa shahidu ala anfusihim suka kuma shaidar makawunansu annahum kanu kafir cewa lalle fasu sun kasance kafirai fi duniya anan duniya su aikata abinda aka musu gargadi da shi suka bi tafarkin Allah ba fa in kila idan aka ce shahidu bil kufr guna ala anfusihim ga sha'anan sun shaidar da kafirci makawunansu wa ankaruhu a wani waje kuma sai suka musa fi qawlihi qablu fi qawlihi ta'ala qablu fadin da Allah ta'ala yayi a cikin wannan sura a gabani farko-farkonta inda Allah ya ce thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin jarabawansu tashin hankalinsu ba zai kasance a gare su ba face har sai lokacin da suka yi rantsuwa suka ce wallahi ubangijin mu ba mu zama shirka ba to nan ne babban tashin hankalinsu zai kasance sun musa sai Allah ta'ala ya buge bakinsu sai gabansu su ba da shaida ba fitinar da ta kai wannan to kaga can baya an ce za su musa yanzu kuma gashi sun yi itirafi وذلك يظنون اولا ان الانكار ينفعهم اي افركون لمري سنچه والله ربنا ما كنا مشركين saboda suna zaton cewa musu zai amfanar da su mutun ya saba yin musu a duniya kuma ya sha to sai suka tsammata lafiya ma irin duniya ce fa yadkhuluna aljannata ma almu'minin ballanta nasu yoge su shiga aljanna tare da masu imani da haka suka yi zato shi yasa suka musa fa yunkiruna bi afwahihim don haka sai su musa da bakunansu fa hina ibn yuhtamu alaiha suna yin musu da bakinsu sai a yi rufi a kan bakin wa tashhadu alaihim jawarihuhum bishirki wal kufri sai ya zamanto gabansu za su ba da shaida na shirka da kafircin da suka yi kamar yadda Allah ya ce alyawma naqtimu ala afwahihim tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun za a rufe bakunansu sai hannayensu su yi magana kafafunsu su ba da shaida dangane da abin da suka kasance suna aikatawa na kafirci to wannan shine asa dangane da wannan za su yi musu din daga baya kuma za su yi itirafi ma'ana lokacin da suka yi musu sai a rufe baki saboda makareci ne shi dama ba mu gatin a duniya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa la yazalu al abdu yakdhibu hatta yuktaba inda allahi kadhaba ka shaidan ku game da yin ƙarya don ƙarya tana kaiwa mutum zuwa fantara bawa kuma ita fantara tana kaiwa mutum ne zuwa ga wuta bawa ba zai gushe ba in dai ƙarya yake fada yau yayi gobe yayi to har sai an rubuta shi can wajen mala'iku Allah ya sa a rubuta shi a wajensa wani makareci ne yana nan a cikin list din makareta kaga wanda ya saba da ƙarya bai ma san lokacin da zai yi ta ba tun da har sun saba sun ɗabi'antu an rubuta su a matsayin makareta a wajen Allah to shi yasa in sun tashi a kiyama ba tare da sun tuba ba to sai su yi ƙarya gaban Allah ba san a ranar alkiyama ranar gaskiya ba ce Allah ka shirar da ثم عقب علامه تقدم من اخبار يوم القيامه sannan sai ta aqibi dangane da abin da ya gabata na labarin alkiyama fa kala sai Allah ya ce zalika ai cananka ai irsalur rusuli wa mashtamala alaihi min alhukmi ai ko manzanni da aka yi ga mutane in sun isar da sako kuma aljanu su dauka su isa su ga zuwa ga mutanen su annabi sallallahu alaihi wasallam aljanun ma yana tarawa ya tara su ya musu wa'azi wata rana sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutanen Madina nan na manta wani sahabi ne ya fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce raka shi bayan gari shi ya tsammata annabi zai je ya biya bukata ne saboda yawanci mutanen Madina suna da al'adan fita waje aje a yi biya bukata sai ya ta shiga jeji kuma da daddare annabi sai ya je wani guse masa da'ira sai shata masa da'ira sai ya ce karka shiga nan karka fita nan duk abin da kaje sai ya tsaya sai annabi ya yi gaba ya ce wallahi sai ya dinga jin hargowa da bai taba jin irinta ba sai ya dinga jin abu kaman rocket ya zo ya wuce ta jikinsa har sai da ya ji tsoro ya ce karfa wani abu mummuna ya je ya samu annabi ya yi nufin zai fita sai ya tuna annabi ya ce tsayanan su ku masu biyayya ne ba sa tsallakawa sai ya tsaya har sai can sai ya ga annabi bayan an ɗau lokaci mai tsayi sai ya ga annabi ya zo hankalinsa a tashe annabi ya ganshi hankalinsa a tashe sai ya ce ya manzon Allah ai na so na fita saboda hargowar da nake ji annabi ya ce ashe ka ji sai ya ce na ji ya gaya masa irin abubuwan da ya ji ai da ya fita kuwa da wani abu zai iya samunsa annabi ya ce ai aljanu ne suke taruwa lokacin ina musu wa'azi ina karantar da su shi ne suke ta halartowa wajen kaga da yana fita sai dan boksa ma ya ka kare da shi balle aljanna ya taho a guje to annabi yakan fita ya je musu wa'azi zalika Allah ya ce wannan hukuncin da yayi na dauke musu hanzari yanke musu hanzari allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmi saboda ubangijinka bai zan mai halakar da wata alƙarya saboda wani zalunci da ta aikata ba wa ahluha gafilun alhali mutananta ba su san hukunci ba basu san hukunci ba sai Allah ya halakar da su sun yi zalunci lam yursil ilaihim rasulan yubayyinu lahu bai aika musu wani manzo da zai musu bayani ba Allah baya haka Allah baya sanya wa mutane hukunci har sai lokacin da ya yanke musu hanzari wa ma kunna mu'adhibina hatta naba'atha rasula wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahu hatta yubayyana lahum ma yattaqun ko hukunci a ce wani fasiki wani kafiri wani kaza Allah baya ma al'umma sai in ya aika musu manzo aka karantar da su suka ki to anan ne sai abin nan ko da a cikin tsarin musulunci a yanzu akwai wanda ake masa uzuri akwai wanda ba a masa uzuri a waɗansu hukunce-hukunce shi suka sai ka ga wani hukuncin ba za a ambata shi a kan mutum ba har sai lokacin da aka tabbatar ya san hukuncin idan ya aikata kaza bai san hukuncin ba yanzu kuma sai aka gaya masa hukuncin amma sai ya ki tashi daga nasa ya kafe akan wancan na bayan da ya hukuntar da wannan matsayin, to shine sai a dora masa matsayin. Allah ya gane da Allah ta'ala ya ce
walikullin darajatun mimma amilu wama rabbuka bighafilin amma ya'malu وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين.
Allah ta'ala ya ce wali kullum darajatun min ma'amil, ga kowannansu ga dukkan ɗaiɗaiku min al'amili na daga cikin masu yin aiki, darajatun suna da sakamako gurgudan matsayinsu, mimma amilu daga abin da suka aikata, min khairun wa sharrin, imma alherin ne ko sharrin. Wannan aya tana nuna ayyukan da mutane suka yi ba yana kasancewa ala haddin sawa ba ne, za a iya yin aiki iri ɗaya amma sai zamanto sakamakon da za a samu a aikin imma mai kyau ko mara kyau ya bambanta. Yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda zai samu lada irin nasa, duk ƙoƙarinka, saboda shi ne wanda ya fara sunnanta duk ayyukan alkhairi kuma ya karanta, don haka yana da lada na asbaqiyya, yana da lada na man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man abila biha ila yawmil qiyamah. Allah ya ƙara wa manzonsa daraja. Wallahi annabi dan gata ne, duk aikin da bayin Allah za su yi na kirki annabi yana da irinsa, ga nasa kuma an tattara dun nasun an bashi tun daga lokacinsa har kiyama ta tsaya. To ya za ka kai matsayi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam? Fatanmu Allah ya haɗa mu da shi, mu zamanto rundunarsa wajen shiga aljanna. In muka samu haka Allah ya mana gata. To haka wanda kuma sahabban annabi ma ba ku ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ba, ba ku ga abin da Allah maɗaukaki ya faɗa ba, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna. Aiki iri ɗaya suka yi, amma da yake lokacin ya bambanta, sadaukarwa ta bambanta, ko da aikin ƴan bayan ya fi na ƴan gaban, ba za su samu lada iri ɗaya ba. Shi yasa aka ce as-sabiquna al-awwalun, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu. Kar ku yadda ku ɓatunci a sahabbaina, da ɗayanku zai zo daidai ya girman dutsen Uhud zinariya ne, a faffasa shi duka ya yi sadaka, ladan abin da zai samu bai kai mudin nabi da ɗayansa ya bayar na alkama ko na inabi ko na dubino ba, kai bai kai rabinsa ba ma, manzon Allah ne ya faɗa. Wali kullum darajatun mimma amilu, aiki yana samun nagarta dangane da sadaukarwa, dangane da rigyagge ne ya rigaya, dangane da kyautata shi da ikhlasi. Waɗannan ababe da dama da irinsu su ne suke bawa aiki nagarta a samu fifiko wani yayi aiki wani yayi irin sa amma bai samu ladan irin wancan ba. Kuma wanda ya dasa aiki to yayi gaba, in sharri ne ma haka ne. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan hadisi da yace man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah, sai yace man sanna sunnatan sayyi'atan falahu fa wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah, ko fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai bada labarin dan gidan annabi Adam kabila. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kisa kisan kai yana da zanubin sa na kisan kai, kuma za a daukwatankwacin wannan zanubin a dora akan kabila, la'annahu awwalu man sanna al-qatla, saboda shine farko wanda ya fara kisan kai, ba a san kisan kai ba shi ya fara yi, dan haka kowa bibiyan sa yi. Shi yasa ashe idan mutum ya kaga wani iya shege ya kakkabo wata bid'a da ba a santa ba, shi yana ga mai kyau ce sai ya dasa. Sai yayi wasu suka zo suka bi shi, to kaga yana da zanubin sa na bid'a, duk waɗanda suka yi har zuwa ranar alkiyama zanubin da za su samu yana da irin sa. Walikullin darajatun mimma amilu, kaga wannan umumi ta kawo, shi yasa aka ce min khairi wa shar, ba ta yi taƙayyidi cewa sai aikin alheri ba ko aikin sharri ba, a wani kullin, kuma aka kawo shi da siga nakira, kullin darajatun, kowane ɗaiɗaiko yana da matakai matakai mabambanta, mimma amilu daga abin da suka aikata, wato kyakkyawan aikinsu da suka yi. Sheikh Abdulrahman Sa'adi cikin tafsirinsa yake ambata cewa bi hasabi a'malihim la yaj'alu qalila ash-shaqi minhum ka kathirihi wa la tabi'i kal matbu'i, wato gurgudan aikin da mutane suka yi shari wanda aka yi ɗan kaɗan ba zai zamanto daidai da shari da aka yi da yawa ba, wanda ya shari kaɗan zanubinsa zai zama gwargwadon abin da ya yi, wanda ya shari da yawa zanubinsa zai zama gwargwadon abin da ya yi, kuma sannan ba zai taɓa zamantowa a daidaita. At-tabi'u ya ce wala tabi'u kal matbu, wanda ya bi zunubinsa ba zai zama ɗaya da wanda aka bi ba. Wannan shi ya dasa abun, ya kama hanya sai ya ja jama'a aka bi shi. Idan shari'i ne, in alheri ne, wanda ya bi shi zai zama ɗaya da shi a wajen lada, ba zai zama ba. Idan mummuna ne zai zama ɗaya da shi a zunubi, ba zai zama ba. To shi yasa ka kullum mutum ya zama jagora na alheri, kada ya zama jagora na shari'i. Kuma Allah ta'ala ce wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, ubangijinka fa bai zan ya rabka na dangane da abin da suke aikatawa ba, Allah yana sane da duk abin da aka yi. Wa rabbukal ganiyyu, ubangijinka shine mawadaci, dhur rahmatikum ma abuci rahaba, wai tsammanin wa rabbuka ko a kwana kwane mu wanda yake noman dai mai angwa yake noma dai ko bula mai yake noma yake noma dan zakka, tsammanin wa rabbuka, ai kun ga shine tsammanin wa rabbuka, me ya biye mu wa rabbuka a aya. Na'am, al-ganiyu dhur rahma, yana da kome shi wadatacce ne kuma mai kyauta ne, to tunda Allah ya siffanta kansa shi ya ce wadatacce ne mai kyauta, sai kuma mutum ya haka da hannunsa, ba abin da Allah bashi da shi kuma mai kyauta ne dan haka zai bashi ashe na tsammanin war rabbuka shi bai tashi ya je ya nema ba saboda yana tsammanin ai Allah ce shi alganiyu ne fur rahma to ba san haka yayi mun muna fahimta kenan nan Allah ya ba mu kansa waɗannan sifofi kaga nan da aka ce alganiyu nan ismi ne ko ku sifa ce da aka ce alganiyu dubbiyo ne kullu asma'illahi sifatun wa a'lamu suna ne a ce alganiyu shi yasa sai a ce abdul ghani ai idafa zuwa gare shi kuma in kace alganiyu yana nuna kenan me zurgina yana dauke da wannan ma'anar shi yasa nan aka ce zur rahma kaga wannan shi ba suna bane sifa ce zur rahma to menene sunan shine sai zamanto ar-rahman shine sunan to shi saka sai zamanto ka'ida ce wajen malaman tauhidi kullu asma'illahi sifatun wa alam sunayen Allah dukkan su za su dauki wannan ma'ana ne guda biyu ba za ka gan shi da bangare guda ba in bai dauki bangare guda ba to ya dau bangare guda ya bar ɗayan to bai zamanto suna ismun min asma'illahi ta'ala ba yanzu kamar nan zur rahma ba suna ba ne sifa ce amma alganiyu yana dauke da wannan abubuwa guda biyu algani zugina لأنه لا يكون غنيا إلا من له غنى هكا الأمر يكي وربك الغني ذو الرحمة أي الغني عن خلقه وعبادته شي الله يا وداتا وداتا شي بيد بكاتا كوني شيني أصل مي وداتا دو من دو الدنيا باون دي با وداتا شي كو أكوين ba wadatacce kana da bukata a wajen wani in kudi ne da kai in mulki ne da kai kana da bukata a wajen wanda bashi da kudi kana da bukata a wajen talaka talaka yana da bukata a wajen mai kudi yana da bukata a wajen masu mulki su kare shi in wani ya zalunce sai tafi wajen su ya ce wani ya zalunce na kwata min haƙƙina shi ba zai iya kwata ba sai su karbo masa masu mulki ba sa zamantowa masu mulki su kuma sai da mabiya kuma ba su isa yin wani abu sai an musu ko ba komai a ce su za su yi ta tuka motocinsu suna wanki da guga ai sun gama da bane ina mulkin yake to mai mulki yana wanki da guga ya wanke kayansa ya goge ya tuka tuwo mulki babu kenan in shaddarsa ta cika ya je ya yashe aiki ya samu to ba wanda yake da wadata sai Allah amma duk wanda ka gani a duniya yana da bukata a wajen wani duk yadda ya sama ko kuma duk yadda ya sam ya yi ƙasa yana da amfaninsa annasu bin nasi min badwin muhadira ba'aduhum li ba'din wa in lam yash'uru khidam haka masu hikima suka faɗa to Allah ta'ala shine kade wadatacce wa rabbuka alghaniyyu shi saka Allah ya fada dan ya isa fada yace ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwa alghaniyyu alhamidu wa sai fada ka in bashi ba ku ne kuke da bukata wajen Allah duk abin ka kana bukata a wajen sa amma shi wadatacce ne kuma godadde ne dan abin da kuka yi kadan Allah yana godiya akan abin da kuke ba wai dan zai amfana da shi ba shi yasa sai ya tana da muku lada mai gwaɓi sama da abin da sai a ce in kai aiki kaza za a baka kaza sai ka ji an ce wani nau'in sallah kawai idan kai sai a ce maka za a saka aljanna
wannan nau'in kaza na ibada mai sauki sai a ce ma za a bude maka kofar aljanna malaiku su maka iso aikin da bai kai ya kawo ba saboda Allah shi alhamid to bayan Allah wadatacce ne an khalqihi wa ibadatihi bai da bukata wajen halittarsa ibadar da suke yi ko su yi ko kasu yi a kansu suke yi ba wa ma ya'muruhum bihi da duk abin da yake umarta su da shi ba wai dan yana da bukata ba ne da Allah ya ce kar ayi kaza kar ayi shirka ba wai dan bai isa yin maganin masu shirkan ba ne ba wai dan in an yi shirkan an rage shi ba ne dan siyasa ne baya son adawa ko baya son hamayya za mu ce sai ta kokari ko ya taho fatinsa baya son hamayya yaro dan karami dan facebook tsagera in ya shiga yana rubuce-rubuce sai tsone masa ido hankalinsa ya tashi ko ba haka sai siyansa suke ba ya hana shi bacci duk hanyar da zai bi yana so ya jawo wannan yaro tsagera ya dawo site ɗinsa saboda mai yana ragarsa in ya rubuta ƙarya a kansa ya rubuta mutane za su yadda tunda muna duniyar yadda da ƙarya ya san yadda zai masa ɓatunci shi kuma yana so a kyautata shi ne a gyara shi in za a yi ƙaryar a yi in his favor ba haka ba ne to kaga shi yana da bukata ko da ku mutum kaskantacce to ubangiji bai da bukata in ya hana ka kaza ba wai dan cewa in kai kazan zai cutar da shi ba ne in ya ce ka yi kaza ba wai dan wannan din za ku masa karo karo ne ya amfana ba Allah cikakken mawadaci subhanahu wa ta'ala wa ma ya'muruhum bihi wa yanhahum anhu duk abin da yake umartar su da shi ko yake hana su da shi Allah ya wadata innama huwa li muslihatin tarji'u ilayhi saboda wata maslaha ne da za ta koma sakamakon zai koma kansu in ya hana su to su ne a ƙarshe ba za su ji daɗi ba in ya umarce su suka yi to su ne fa za su ji daɗi kuma a ƙarshe su more dan maslahar kansu ne Allah yake hana mu yake umarta mu Allah ya ba mu ikon kiyayewa amma ba wai dan Allah zai yana da bukata ba tare da wannan don kada bawa ya ɗebe ƙauna ya ga cewa Ubangiji mawadaci ne aikin da yake yi ma'ana shi bawa aikin da zai yi kada fa ya zambe yi tasirin sai Allah ya ce rahama kuma mai matukar tausayi ne mai jin kai ne bihin game da su wala yushaddidu alaihim Allah baya tsananta wa bayansa wato an ce bir rahma nan almawsufi bir rahmatil amma ke ai rahma din akwai arrahmatul amma akwai arrahmatul khassa to nan ya siffanta kansa ne bir rahmatil amma mai yawan kyauta ne shi kowa yana bashi duniya sai Allah ya bayar da ita a wanda yake baka ga Fir'auna ba cewa yace shine Allah ba shine abin bautar ba ya kawo shi bi sigatin nafi wal ithbat ma alimtu lakum min ilahin yace ya kai gaya wajen wasafta annafi min ilahin sai kuma ithbati yace ghairi shegantakar tasa ta yi nisa amma duniya fantamawa ya ta yi ga sojoji ba mai iya masa musu in ya je yaƙi nan da nan ya ci su da yaƙi yana commanding authority da dukiya ga duk abin da yake so to kaga wannan ya faɗa ƙarƙashin arrahmatul amma ne shi yasa Allah ya bashi kafirin ma sai Allah ya bashi iska ya shaka lokaci guda ne in Allah yana so sai ya toshe iskar da Allah ta'ala rahamarsa ya keɓantar da ita ne kawai ita wannan arrahmatul amma ya keɓantar da ita ne ga masu binsa kawai to wa zai rage masu bin nasa ma suna cikin laifi to wannan arrahmatul amma kenan arrahmatul khassa kuma ita ce Allah ta'ala ke bai ta ga mu'minai shine inda yace wa kana bil mu'minina rahima wannan tana magana akan arrahmatul khassa duk da akwai wasu maganganu da malamai suka yi akai wallahu ta'ala a'lam Allah madaukaki yace in yasha yudhhibukum in fa Allah ya so ba gagaran sa za ku yi ba sai ya halaka ku gaba daya ya ayyuhan nas ya ku mutane bil ihlaki ya tafiyar da ku ya halakar da ku la yanqusu istisalukum mulkahu shay'a don haka Allah ya istisalin ku istisali shine a tumbuke ku baki daya a tumbuke mutane karshar karshen su baki daya babu wani trace babu saura babu alama to in Allah ta'ala ya yi wa mutane haka baki dayan su ba abin da zai rage a cikin mulkin sa wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kuma idan Allah ya so sai ya mai abin da ya ga dama a bayan ku min khalqin wa ta'alittad daban kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin kamar yadda kuma ya fitta halittar ku ne ya halicce ku ne daga zuriyan wasu mutanen daban lam yakunu ala mithli sifatikum wanda ba akan siffar ku take ba ma'ana siffa anan ba akan dabi'ar ku take ba suke ba bal kanu da'iina su wadancan masu biyayya ne ga Allah wa hum ahlus safinati nuhin sune mutanen jirgin annabi nuhu wa zurriyatihim min ba'dihim da zurriyarsu da suka zo bayan su min al-quruni na al-qarnuni ila zamanikum hazwa wannan zamanin naku kun san maganar da tafi inganta shine Allah ya halakar da duniya baki daya sai ya tserar da waɗanda suke cikin jirgin annabi nuhu su ne suka bi Allah subhanahu wata'ala suka yi imani su Allah ya zaba su kuma ba su da yawa yan kadan ne kuma kaulin da yafi ma karfi dukkanin su ƴaƴan annabi nuhu ne da kuma matan su shi saka annabi nuhu alaihi salam ake ce da shi abul bashar tsani uban mutane na biyu annabi adam shine na farko a zamanin annabi nuhu dan ba a aiko wani manzo ba tun daga annabi adam sai annabi nuhu amma an yi lokaci mai tsayin gaske mutane bautar Allah suke yi ba su saba ba kanan nasu ummatan wahida akan tauhidi suke amma da suka soma baudewa fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashshiran wa mundhirin sai aka soma aiko da manzanni dan su saita su akan hanya to kaga da aka halakar da duniya baki daya ƴan waɗanda suke nan a duniyar lokacin duk sun mutu ruwa ya cinye su sai annabi nuhu alaihi salam da ƴaƴansa da matansu da suka zo suka sake zama akan duniya kaga kenan yanzu duk wanda aka haifa ya fito daga jinin wa daga jinin annabi nuhu alaihi salam to kuma shine duniyar tawasu to kaga kaman yadda aka halakar da kangararru sai aka zabi masu biyayya kana kuma daga masu biyayyan nan ana yawa ana yawa ana yawa sai aka samu sakin layi to shine Allah yake tunawa kaman yadda ada ya halakar da duniyar baki daya aka bar mutanen kirki aka fidda mutanen yanzu daga jikinsu to Allah yana da iko ya sake halakar da duniyar ya banna kirki kawai koma ya halakar da duniyar kulliyan sannan ya kawo wasu halittar daban iko ne na Ubangiji yana iya yin haka ko alama ya sha wukaliya shi ne yace wa yastakhlim min ba'dikum ma yasha kuma mai da abin da ya ga dama bayan ku min al-khalqi na halitta kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin kamar yadda ya halicce ku daga zuriya wata zuriyar daban lam yakunu ala mithli sifatikum wanda ba akan dabi'ar ku suke ba bal kanu da'iyin su wadancan masu biyayya ne wa hum ahlus safinati nuhin wa dhurriyyatihim min ba'dihim min al-quruni ila zamanikum ai in yasha yasta'silukum wa yansha khalqan jadidan badarakum, in Allah yaso zai iya tumbuke ku baki daya ya halicci wata halitta sabuwa fil sabanin ku, wa zalika sahlun alayhi, wannan kuma abu ne mai sauki a wajen Allah. Inna ma amruhu idha arada shay'an ay yaqulu lahu kun fayakun, wa kad ahlaka qauman mujrimina mithlakum, ay abaya halakat da mutane kangararo irin ku, wasta'asalahum ya tumbuke su, wa badalahum bi khalqikum ya musanya su da halittarku, min zurriyati qaumin daga zuriyan wasu mutane, lam yakunu mujrimin wanda su ba kangararo bane, walakin abinda ya hana Allah haka kuma zur rahmati bikum, Allah mai tausayi ne game da ku, ana ba da dama ne ko mutane za su yi sulhu da Ubangiji su koma gare shi, baya san halakar da bayin nasa, yana so ya sa su a dadi, fa abqaakum rahmatan lakum, don haka Allah madaukaki sai wanzar da ku saboda tausayin. Allah ce inna ma tu'aduna, lalle ku sani abinda ake muku wa'adi da shi, minas sa'ati wal azab, tashin alkiyama da azabar da za ta zo baya, la'at abu ne wanda yake tafe, inji Allah ta'ala, la mahala ta ba makawa, kuma antum bi mu'jizin, kuma fa ku ba gagararru ba ne, ai fa'iti na azabahu, ba za ku kurce ma azabarsa ba, ba wanda ya gagara Allah subhanahu wa ta'ala. To mu karanta aya ta
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون.
ما له شيء ثم وجه تعالى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم سنسي الله وتعطيكي ya juyar da batu ga annabi sallallahu alaihi wasallam, wa kala sai Allah ya ce kul ka gaya musu ya qaumi ya ku mutane na i'malu ala makanatikum, ku yi aiki a bisa halinku yadda kuka gamsu, ku yi aiki a bisa gamsuwarku yadda kuka yadda, nan ku ci gaba da yi. Inni amil, ni ma zan yi aiki ala halace a bisa abin da an gamsu da shi, kowa ya je aiki yadda ya gamsu, tunda annabi ya musu wa'azi sun ki, Allah ya ce ka gaya musu ku je ku yi aiki yadda kuka gamsu a bisa yanayinku, ni ma zan yi aiki a bisa yanayina, amma fa fasawfa ta'lamuna, da sannan za ku sani, man takunu aqibatu da wane ne ƙarshen lamari, gidan ƙarshe zai kasance a gare shi, ay al-aqibatul mahmuda fi dar al-akhirah, ƙarshe abun godiya a ranar lahira a waye zai kasance, anahnu am antum, mu ne za mu samu abun godiya a wajen Allah ko ku da kuke bautar shirka, kuma ko da a nan duniya din ma an gaya musu ne su yi aiki, wa sawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatu ddar, kamar yadda sa'adi yake ambata cikin littafin sa Taisir al-Karim ar-Rahman, yace nasarahu Allahu ala fathi makkata, Allah ya taimaki annabi ya samu yayi fatahu makka, wa yake da al-aqibatu al-mahmuda, annabi kenan, wa anjaza lahu wa'adahu, kuma Allah ya wanzar masa alƙawarin da ya masa cewa addininsa sai ya yi rinjaye, kala inda Allah ta'ala ya ce kama kala kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, Allah ya ce ni da manzannina ne za mu yi rinjaye, kuma Allah ta'ala ya alƙawari har amuminai wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min ba'dihim ila akhir aya. To kaga nan wajen da yace fa sawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatu dar, Allah ya cika wa manzansa alƙawari innahu dawu lalle shi Allah la yuflihu adh-dhalimun. Wato innahu ma'ana ay yadda al'amarin yake tabbatar da lamarin la yuflihu adh-dhalimun, azzalime ba sa rabauta, duk wanda ya zabi kafirci baya rabauta, ko da a farkon lamarin yana zalunci yana zalunci, a ƙarshe abin zai tuke masa ko wai bahaushe ya ce bishirar ƙarya fure take yi ko ba ta yaya, da gaske akwai bishiya sunanta ƙarya haka ne ko akwai bishiyar ƙarya aka ce sunanta kenan, sai ta cancada furanni masu kyau kai kamar yaya za su fito sai kuma furannin su zube ba yaya, shi ne bahaushe ya sa mata makareciya bishiyar ƙarya ke. To na Allah ta'ala ce innahu la yuflihu adh-dhalimun, lalle azzalimai ba sa rahota, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha la yumli lidh-dhalimi thumma idha akhadhahu haqqu hatta idha akhadhahu lam yuflihu. Allah yakan yi jinkiri ga azzalimi ya ta yin zaluncin sa ya ta zalunci a rasa yadda za a yi da shi har sai lokacin da Allah ya nufin kama shi, idan ya damke shi shikenan, damka ɗaya Allah zai masa ba zai kubce ba, sai kaga Allah ya kawo ƙarshen sa lokaci guda. Allah ubangiji ya shirar da mu hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada, wanda muke kuskure Allah ya yafe mana. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.
Yau ɗaruwan da wuke kawon mako ko kawon mako baki na biya mushi.